muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 1 ga watan Janairu. Muna kuma ƙara yi muku barka da shigowa wannan sabuwar shekarar ta 2022. Allah ya maimaita mana, amin. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani rubutaccen jawabi da fadarsa ta fadda, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna cewa duk da kalubalen da ƙasar ke fuskanta ta fannoni daban-daban, gwamnatinsa ta samu nasarori da dama. Bayan haka za ku ji cewa fatan wasu 'yan Najeriya a wannan sabuwar shekarar ta 2022 shine samar da tsaro a ƙasar.
Shugaban ƙasar Najeriya shawara ko kuma gwamnatin Najeriya shawara, daga har yanzu ba shi ta kada mai hankali a kare tsaro ba. Wannan gaskiya zo saboda idan kuke cikin mutane ko a ƙarya, idan da mutum bai tsammani ƙara kaimiya wannan bangaren tsaro. Saboda haka wanda Allah ya gwada mana shigowa wannan shekara, lafiya Allah ya gwada mana bayan talata.
Haka zalika, a jamhuriyar Niger, jama'a na ci gaba da bayyana fatansu a kan sabuwar shekarar ta 2022. Muna kuma tafi da amsoshin tambayarku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya jinjina wa marigayi Archbishop Desmond Tutu a matsayin abin koyin mu kuma fitilar ƙasa, yayin da Afirka ta Kudu ke yin bankwana a wata jana'iza ta ƙasa da aka yi yau Asabar ga jarumin gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata. Mahaifinmu da ya rasu ya kasance ɗan gwagwarmayar neman 'yanci da tabbatar da adalci, samar da daidaito da zaman lafiya ba wai kawai ga Afirka ta Kudu ba, kasar da aka haife shi, har ma da sauran sassan duniya, in ji Ramaphosa yayin da ya gabatar da jawabi na taron jana'iza a majami'ar St. George da ke Cape Town, inda Tutu ya shafa shekaru yana wa'azi kan rashin adalci na wariyar launin fata. Shugaban kasar daga bisani ya mika tutar kasar ga matar marigayi Tutu, Nomaliza Lee, da aka fi sani da Mama Lee. Tutu, wanda ya taɓa lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize a shekarar 1984 saboda rashin nuna adawarsa ga mulkin tsirarin farar fata, ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata, yana da shekaru 90. Wani turmutsutsu da ya ɓarke a wani shahararren wurin ibadar mabiya addinin Hindu a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya ya kashe akalla mutane 12 tare da jikkata wasu 13, kamar yadda jami'ai suka faɗa. An bayar da umarnin gudanar da bincike kan abin da ya haddasa turmutsutsun a sanyin safiyar yau Asabar a wurin ibadar. Mata Bashnab Devi, inda dubban mabiya addinin Hindu suka taru domin nuna girmamawa a garin Katra mai tudu da ke kusa da kudancin birnin Jammu, sai dai babu wani ƙarin bayani da aka fitar nan take. Mahajjata sukan yi tafiya da kafa don su isa saman dutsen mai tsarki, wanda yana ɗaya daga cikin wuraren ibada da aka fi ziyarta a arewacin Indiya. Munanan turmutsutsu sun zama ruwan dare a lokutan bukukuwan addini a Indiya, yayin da dimbin jama'a wani lokaci miliyoyi ke taruwa ƙananan yankuna waɗanda ke da matakai kaɗan na kiyaye tsaro ko taron jama'a. Papa Francis ya gabatar da sabuwar shekara da yaba dabarun da mata ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya a duniya. Cocin Roman Katolika na bikin ranar 1 ga watan Janairu a matsayin ranar da aka sadaukar domin zaman lafiya a duniya. Da hantsin yan Asabar aka gudanar da wani taro a cocin St. Peter's Basilica na birnin Vatican, inda aka yi bikin karrama Maryam na musamman a matsayin mahaifiyar Yesu. A cikin jawabinsa, Francis ya ce iyaye mata sun san yadda za su shawo kan cikas da rashin jituwa da kuma samar da zaman lafiya. Ya kuma danganta cin zarafin mata da laifi a wurin Allah, yayin da yake yin alkawari a lokacinsa na Papa Roma na baiwa mata manyan mukamai a coci. Francis kuma ya bayyana ƙarara cewa an keɓe matsayin priest ga maza.
To, a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ɓangaren rahotanninmu. Ga wata watan Janairu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa duk da kalubalen da kasar ke fuskanta ta fannin tsaro da cikas din annobar coronavirus, gwamnatinsa ta samu nasarori da dama. Shugaban ya kuma ce abinda ya faru a baya ya wuce, amma alherin da ke gaba mai darajar gaske ne. Tuni da 'yan Najeriya suka fara mai da martani, wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton.
A rubutaccen sakon shugaban na sabuwar shekara ta 2022 mai sakin layi 15 ya ce a matsayinsa na mutum kazalika kuma shugaban kasa yana damuwa ainun ga yanda ake samun tabarbarewar tsaro. Yana mai ta'aziyya ga 'yan uwan jami'an tsaro da fararen hula da suka rasa ransu a sanadiyar illar 'yan bindiga da sauransu. Shugaba Buhari, wanda ya ce ya samar da kayan aiki da sake salon rundunonin tsaro don kare rayuka da dukiyoyin al'umma, ya nuna gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba da lamuran tsaro na kan gaba abubuwan da ya fi mai da hankali a kai. Muhammadu Buhari ya jinjina majalisar dokoki don amincewa da dokar sashen man fetur, wato PIB a takaice. Yana mai cewa bana gwamnatinsa za ta kara mai da hankali ne kan kimiyyar yanar gizo wajen faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki. Ga shugaban matasa na tsohuwar jam'iyyar CPC da shugaba Buhari ya kafa 2011, Abubakar Mai Kuɗi ya ce duk abin da shugaban ya aiwatar in dai baya bin sawu ba za a samu tasiri ba.
In ka bada abu dole ka bi, ka san an yi ko ba a yi ba. To shi shugaba Buhari tsakani da Allah rashin bibiya shi ne matsalarsa. Duk waɗannan gwamnoni ba wani guda ɗaya da wata ya ƙare ko wani abu wanda bai ba waɗannan mutanen ba. Amma in ya bada ya rufe hannu ya zauna. Ba ya tafiya ya ga menene kawai ya yi shiru ya ƙare su. Menene ba su yi abin da suka ga ma shi ya sa muke cikin matsala a arewa. Kan samu mulki APC su samu mulki a ƙasar nan. Dama dai arewa ta lauci da shi ilimi shi ne ya kato. Tsammanin mu in wannan gwamnati ta zo da ire-iren mu da muka san me abin da ya faru baya da kuma yadda aka zo, inda ana kiran mu a ba mu shawara ko ko a ce mu zo mu ji ko ko mu zo mu ba da wata gudunmuwa ta shawara ko ta baki, mu ba mu kani ba. To in Allah ya yarda muna faɗin wasu maganganu da muka sani tunda da mu aka tawo, da kilin shugaba Buhari ba zai iya naɗa hannunsa a bila ya zauna ba.
Shi kuma jigo a kamfen ɗin shugaban Aminu Madaucin Bakori ya aza alhakin wasu daga cikin matakan da ke jawo shugaban suka da rashin tasiri kan mukarrabai.
Ko kudin da ake kashewa akan security ya kamata su ba mu security, amma mu gurin mu shine mai girman shugaban kasa idan ya ci za ake cewa sai ya hura. San da ya shigo ai da yawa kaga body language na mutane ya canja, amma daga baya wasu abubuwa suka barin baka misali kwanaki an kona mutane an kashe mutane a Sokoto, ana nan kawai sai aka ce shugaban kasa ya tashi ya tafi Lagos lancin littafi bai je Sokoto ba, ya dawo ya tafi Maiduguri dan mai zai je Maiduguri bai je Northwest ba. To wai shugaban kasa yana da baraki sai mu protocols, ai ba shi ke zanna ya kara zan je kaza sai a ce mishi a je wuri kaza akwai lokaci kaza su wane ne
ha dora laifin kan mu karaban sai
ani ban of course yes in yana da laifi su ma sun ai su ne za su ce ga abin da zai ga abin da ga lokacin da zai ga wani ga inda zai je. So abin da nake gari sai shine Elikaye dukkan mu muna da laifi mu taru mu gyara, amma babban muhimmancin gwamnati a ko ina a duniya shine kare lafiyar mutane da dukiyoyin su. Wanzu aka ce babu wannan akwai matsala.
Shugaban da zai share shekarar da bin kasafin kuɗi na naira trillion 17 ya yi kwafa kan yadda 'yan majalisa suka cusa ayyuka 6,576 a kasafin. Hakan na nuna kusan kowane dan majalisa zai tashi da kimanin ayyuka 14, kasancewar yawan dukkan 'yan majalisar 469 ne. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A yayin da aka yi bukukuwan sabuwar shekara a fadin duniya a yau Asabar, batun tsaro na ci gaba da jan hankalin al'ummar Najeriya. Lamarin da ya sa wasu 'yan kasar ke kara nanata yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya fi mayar da hankali sosai akan batun inganta tsaro a wannan shekarar ta 2022. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton.
The problem we have is insecurity in Nigeria. That is where all attention should be focused on.
Wani mai sharhi kan lamuran siyasa Dr. Alex Ihonu kenan yana cewa matsalar da muke da ita a Najeriya ita ce rashin tsaro. Har yanzu nan ne ya kamata shugaba Buhari ya fi mayar da hankali a wannan shekarar, saboda baka iya tafiya kilomita 10 ba tare da zuciyarka tana bugawa ba. Ko ina a Najeriya haka al'amarin yake. Nan ne takamaiman inda ya kamata gwamnati ta mayar da dukkan hankalinta, kuma da haka ne za a farfado da komai a rayan wannan kasar.
The problems, the challenges of Nigeria are too many.
Matsaloli da kalubalolin da ke addabar Najeriya suna da matukar yawa, amma na farko a nan shine rashin tsaro, kuma yawaitar sabon tsoro ne. Daga Abuja zuwa Makurdi miyaguna iya farmaka, haka ma Lakwaja, Kaduna, Mina, Katsina da Zamfara. ya kamata gwamnati ta ƙara zage dantse in so samu ne ta gayyato sojojin haya saboda dakarunmu suna buƙatar taimako kuma gashi ana kashe mutane kamar kiyashi in ji Mr. Jide Babalola
suna laulaye bayan saki daga wani babban birnin jihar Imo a kan da zo a ce in ji shugaban kasa ta su da su kai ne shawara na saboda abin da yake dawo ɗan Najeriya to akwai abubuwa da ba amma dai mafi abin da su dawo ɗan Najeriya ku ci su kuwa kwaya kuma zan zan ba shugaban kasar Najeriya shawara ko kuma gwamnatin Najeriya shawara saboda hankali a sai har yanzu bai ta kara mai hankali a kare da tsaro ba wannan gaskiya saboda in ce kike ciwo mutane tuwa kwariya irin da mutum bai tsammani akwai matsaloli da ma amma dai gaskiya ne ke shawara wadda an mahi ala wadda ni ne a gani ya kamata ni kin ba gwamnatin Najeriya ta mai da hankali a kai ta kara kaimiya wannan bangaren tsaro saboda haka wadda Allah gwada mu shi wannan shekara lafiya Allah gwada mu da bayan talata Allah ya tabbatar mana alkhairin da ake kuma shirin da ake Allah kare mu daga rishi
ko da yake wasu masu fashin baki kamar su Malam Abdullahi Yayandi na ganin duk wata shawara ga gwamnatin Buhari ba za ta haifar da wani da mai ido ba galibin al'ummar Najeriya na fatan cewa za a samu dauki a wannan shekarar musamman daga gumbuwayi gagar misali Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya
to a gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahota Daga Najeriya yanzu kuma zamu leka Jamhuriyar Niger. Kamar sauran al'ummar duniya, su ma 'yan kasar ba a bar su a baya ba wajen bayyana fatan su da yin addu'o'in fatan alkhairi a wannan sabuwar shekarar ta 2022. Ciki kuwa har da batun tsaro da annobar coronavirus. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari.
A yayin da shekara ta 2021 ta sa kai ita kuma shekara ta 2022 ta shimfiɗa tabarmarta wasu 'yan ƙasar Nijar na bayyana fatan su game da wannan sabuwar shekara la'akari da irin abubuwa da aka fuskanta a watan shekara ta 2021
sunana Amu Musa to fatan mu dai Allah ya sa shekara ce mai kwanciyar hankali da zama lafiya kuma Allah ya kawo sabon arziki a Nijar da duniya baki da Allah ya kare mu da wannan alloba ga magari ko ince ga duniya musamman nau'in wannan da sabona Omicron ita wannan cuta ta corona Allah ya kawo mana da ita kuma shekara da ta kama kina Allah ya sa ta zama muna alheri daga musukan ilimi kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa musamman bisa kan fannin sab
na fi Alhaji Ibrahim wannan shekara da ta zo sabuwa muna addu'a ubangiji Allah ya kare mu daga musibar kuma muna addu'a Allah ya taimaka ubangiji Allah ya kama mana malamai da yan uwa kowa da kowa a kama da addu'a ita ce maganin komi muna fatan Allah ya kawo mu sabon arziki a ƙasa a duniya gaba ɗaya baki ɗaya
Ibrahim Bukari a sabuwar shekara da ta kama ina fata kasar mu ce hukumomi musamman ma basu kan harkar tsadar rayuwa su kawo sauki gwamnati ta sama matasa aiki sai basu kan abun wani da addabi a Afirka musu ce ne yan ta'adda musamman ma mu na yankin Sahel ya kamata a gama ƙarfi ƙarfi a Afirka tun da tafi ƙungiyoyi muna da ƙungiya ECOWAS muna da ƙungiya ta kan haɗin Afirka muna da CEMAC to ya kamata duka wannan ɓangare-ɓangare na Afirka su gama ƙarfi da ƙarfi a samu wannan ta'addanci wannan da Allah da Annabi a magance shi
daga nashi waje a daga Muhammad Lawan shugaban majalisar matasa cewa yi wannan shekara matasa sun taka rawa haka kuma an samu hulɗa mai ƙarfi tsakanin matasa da hukumomi
wannan shekara muna gani shekara ce ta matasa sun kawo gobara su ne ci gaba a al'umma matasa sun kawo gobara su rikice-rikice da aka sani da wadace-wadace tsakanin matasa tsakanin su unguwa da unguwa duk wannan abun ya kawo ya zama tarihi akwai ci gaba wajen haɗin kai tsakanin aiki na matasa da ma'aikata gwamnati ta dawagar da kwasar regional babban majalisar jiha da kuma gwamnan jiha da mai martaba sarkin da magana sosai sun kama wa matasa cikin ayyukansu sun sauwa da matasa sun kama su gudunma wajen ci gaba ayyuka na matasa.
Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.
A gaida Tamar Abari da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kuma barkamu da shiga sabuwar shekara ta 2022. To saboda wata ƴar mishkilar da ta kai ga samun akasi a wannan shiri na ranar 18 ga watan Disamban shekarar da ta ƙare jiya, wato yau Asabar biyu kenan da faruwar hakan, za mu maimaita shirin ranar kuma mu dora daga nan. Ga abin da mai tambayar wato Zainab Batar Husaini Ali Mai Gishiri Rijau ke cewa, assalamu alaikum sashin Hausa, ina so ku yi mani ƙarin bayani akan sabon kuɗin intanet wato e-naira wanda gwamnatin Najeriya ta kaddamar a ranar Litini 25 ga watan 10 na shekara ta 2021. Kowane alfanu wannan tsarin kuɗi yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya, kuma ta yaya mu mazauna karkara za mu iya amfani da wannan kuɗi na e-naira? Sannan wani tabbaci ake da shi cewa 'yan damfara ta yanar gizo da ma sauran 'yan damfara ba za su cuci masu amfani da wannan tsarin kuɗin ba? Mai tambaya Zainab Matar Husaini Ali Mai Gishiri Rijau. To idan malama Zainab na saurare, ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Lawan Habib Yahaya na sashin koyar da harkokin banki da kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano, kuma tsohon muƙaddashin shugaban kwalejin. Bari dai in koma gefe guda, Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba.
To akarma kan lahu, wata mai saurare ce mai suna malama Zainab Matar Husaini Ali Mai Gishiri Arjau, jihar Niger a Najeriya, take so a bata bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka kirkiro wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan 10 na wannan shekara ta 2021, wanda ake kira wato e-naira. Tace kowanne alfanu wannan kuɗi na e-naira yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya?
Shi wato e-naira wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa, wato wanda ake kira yanar gizo. Kuɗi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency, wato kuɗaɗen sadarwa na internet wanda aka samar da su, waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya. To amma bambancin shi ne shi wannan kuɗi na e-naira gwamnati ce take kirkiro shi, gwamnatin Najeriya ce take kirkiro shi, kamar yadda waɗansu gwamnatocin ƙasashe kamar na China suka kokarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kuɗaɗe irin na ƙasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency, wato kuɗin yanar sadarwa. Abin da ya sa yake da bambanci da sauran kuɗaɗe irin na cryptocurrency shi ne su waɗannan kuɗaɗe na crypto kuɗaɗe ne da ba za a iya nuna waɗanda suka ƙirƙiro su ba, wato ba gwamnatoci ne suka ƙirƙiro su ba, 'yan kasuwa ne suka ƙirƙiro su, kuma an ƙirƙiro su ta hanyar kamar zuba jari, suna hawa daraja suna sauka. Saboda haka shuko wannan kuɗi na e-naira ba irin wannan ba ne da yau za ka zuba naira 100 gobe ta zama ko 200 jibi ta zama naira 20. A'a, kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi za ka iya ɗaukar sa a haka, saboda ya samu goyon bayan gwamnati, ba kamar irin wancan da yake kamar hannun zuba jari ba ne, kuma shi baya hawa baya sauka, amma kuma gwamnati ta san duk masu shi. Ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan, ba wai gwamnatin Najeriya ba, gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar crypto, wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko 'yan kasuwa, wanda yana tashi shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba, yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba, wanda wannan yana da wata wani wato impact, yana da tasiri su ne, kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati ba ta san kuɗaɗen da suke shigowa ba, a ba kuma kawai a tattalin arziki ba, hadda harkar tsaro na ƙasa, saboda za a iya samun kuɗaɗe irin ta harkar kirito wanda za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu. To amma idan gwamnati sai ta ga idan ta maida shi ta hanyar e-naira, shi ma kuɗi ne na digital currency, kuɗin yana ta sadarwa, to amma wanda gwamnati take ganin sa, wanda ta san masu shi kuma duk wanda zai bude koda ba shi da wato account na banki amma yana da asusun banki to yana da abin da ake kira BBN lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi za a bude maka ita sannan a bude maka wallet din to koda ba a banki ka ajiye ba a harkar banki bane a inera in mutum yana da wa'annan kuɗaɗe gwamnati ta san yana ajiye kuɗaɗe saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta ba za a samu kare tattalin arziki ba wannan dalili shi yasa gwamnati ta fito da abin da ake inera to amfaninsa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki saboda haka kuɗaɗen su ba sa gwamnati ba ta sanin shige da ficen su kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan 58 a cikin Najeriya mutane saboda miliyan 100 kusan miliyan 200 to waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kuɗaɗen banki ba su da
hada-hadar
banki ba su da asusu to amma ko da ba su da asusu ta hanyar inera za su iya samun inda za su ajiye kuɗinsu a cikin wayansu kuma su yi amfani da shi wajen cinikayya ta ciki da ta wajen ƙasa da kuma tuttura kuɗaɗe a wuraren da ya kamata kuma tsadar wato transfer wato tura kuɗi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kuɗaɗe suna caji da yawa kuma amma a wannan harkar inera ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shi ne akwai bai kai kuɗaɗen da ake caji ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki ke yin caji sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kuɗaɗensu ko da ba tare da sun je sun buɗe asusu a banki ba.
To malam ita malama Zainab har ila yau tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na inaira?
To a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa a taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da inera idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kuɗaɗen da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so
su samu kuɗaɗen za su isa ba tare da an sami giɓi ba
tare da an sami giɓi ba na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za su yi cinikayya a junansu ko su je waɗansu wani are su a mutanen karkara gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents da babban bankin Najeriya yake budewa domin a samu wanda za su dinga hada-hada da mutane a birni da ƙauyuka akan hanyar wannan inera wanda in an ba su ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta inera ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan in ka tura masa canja zai ba katin zai sai ya rage maka daraja ba a kuɗin zai karɓa tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne ake amfani da su a wannan inera saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda POS yanzu yake akan samu kuɗaɗe a za ka je karkara inda za ka gaba banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karɓa a karkara saboda ana samun waɗannan agents ɗin musamman a metropolitan local governments
da
kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kuɗi ba tare da sai lallai sun shigo banki ba tunda bankin bai gama zagaye ko ina wani ɓangare na ƙasarmu ba Najeriya saboda haka akwai agent da shi kansa bankin yake kokarin yanzu ya appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za a su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba.
Wani abu da tambayar malama Zainab ta karshe malam shine cewa ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tunda shi a kansu take magana wajen kariya daga yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na inera.
To wato matsalar inera a harkar karkara da ma harkar bindin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa kirito ɗin karensi ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba. Wato akwai abinda wani manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography. Wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma isake amfani da su ba sa iya maimaituwa, sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda yake da su, kamar wato lamba ce ta ATM ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani, kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai da ɗayan amfani da shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambayar malama Zainab Rijau game da tsarin kuɗi na inera. Yanzu a madadin Dr. Lawal Habib Yahaya wanda ke ansa mana tambayoyin, da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah ya kai mu makon goben lafiya. Wassalam.
Ibrahim ka almasi garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Kamaru, yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatansu dangane da wannan gasa da za a soma ta a ranar 9 ga watan nan na Janairu.
Sunana Shitu Garba. To gaskiya ni abinda ra'ayina ina son dai Allah ya sa a yi wannan competition din lafiya ko kuma in ce wannan gasar lafiya a gama lafiya, amma kuma daga ƙarshe ina da ra'ayi da a ce mun yi winning din wannan ainihin gasar, duba da cewa an ɗau dogon lokaci ba mu samu wannan kofin a nan gida Najeriya ba.
Kana ganin Najeriya tana da 'yan wasan da za ta iya cin wannan kofin kamar yadda aka san da tana da ƙarfi a can baya?
Gaskiya yanzu ina tsammanin an ɗauki ƙoƙarin matakin da za a ainihin ci wannan gasar ta bana. Ko ba komai ai can inda aka fito ai nasara ce kawai babu. Sannan mu muna da 'yan wasa sosai waɗanda muka ganin cewa da kowa suna gwabza a fili inda ne 'yan wasa wannan duniyan ne. Don hakan ga gaskiya muna ina ganin akwai ƙarfin gwiwa da aka cewa an ainihin kawo wannan kofin gida Najeriya.
A Ingila kuma kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta bayyana cewa ta tafka asara har ta fan miliyan 145 bayan da aka cire haraji daga 30 ga watan Yulin shekara ta 2021 da ta gabata. Chelsea dai ita ce ta lashe gasar zakarun Turai ta bana ƙarƙashin sabon kocin ta Thomas Tuchel. To sai dai kungiyar ta sami ƙarin kuɗin shiga daga fan miliyan 388 zuwa fan miliyan 416 waɗanda suka fito daga harajin da ake tarawa nuna wasanni a gidajen talabijin. To sai da duk da haka kungiyar ta ce buga wasanni da aka yi ba 'yan kallo sakamakon annobar coronavirus na daga cikin dalilan da suka haddasa wannan hasara da ta yi. A kwanan nan kungiyoyin Premier League suka amince da ci gaba da buga wasar duk da tsaiko da aka samu na cutar coronavirus, wanda hakan ya sa aka soke wasu wasanni. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan shekarar lami lafiya. Amin.